Ginette Fleur à Dandy. Merci, à tout à l'heure.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa a Najeriya mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na cikin wani hali na zaman daddar sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan siyasar ƙasar ne suka nemi da mahukuntan ƙasar da su ɗauki matakin sa ido domin tantance adadin kuɗaɗen da jam'iyyun siyasa ke kashewa da sunan yakin neman zaɓe. Idan kuma muka sake komawa a tarayyar Najeriya, za a ji cewa ma'aikatar ciniki da masana'antun ƙasar ta bujuro da wani mataki na taimakawa manoma wajen haɗa kayayyakin da ake nema a ƙasashen waje. Akwai shirin kuwa Bargida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma bari mu fara da sauraren labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar COVID-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. Yana mai kiran da ƙasashe masu arziki su taimaka ma matalautan ƙasashe da magunguna. Idan muka ɗauka cewa daidai ne a yi rigakafi a arewacin duniya a kuma mance da kudancin duniya, wato idan aka bar cutar ta yadu kamar wutar daji a ɓarin kudu na duniya, za ta rikida, a cewar Guterres a wani gargaɗin da ya yi ta kafar bidiyo a taron tattalin arziki na duniya a Davos. Ya yi gargaɗin cewa muddin aka bar cutar ta rikida, to sabbin rigakafin da aka samu ba za su yi aiki a kanta ba. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta ce wasu bincike biyu da aka gudanar sun nuna cewa zai fi fa'ida ga tattalin arzikin duniya idan aka tanaji rigakafin cutar COVID-19 ga kowa da kowa. A taron manema labarai da hukumar kankira kan cutar COVID-19 a birnin Geneva, Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da waɗannan binciken. Yana mai jaddada cewa idan ba a samar da rigakafin ga kowa da kowa ba, ba wai kawai zai zama wata babbar gazawa ce ta fuskar da'a ba, amma har ma al'amarin zai shafi tattalin arziki. Yace wani sabon binciken da kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ILO ta gudanar kan illar annobar COVID-19 kan samuwar ma'aikata ya nuna cewa a bara annobar ta janyo asarar kashi 8.8 cikin 100 na awoyin aiki, wanda ke kuma kwatankwacin asarar ayyukan yi wajen miliyan 255. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin Amurka. A shekarar 2016, shugaban lokacin Barack Obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji, tare kuma da samar musu magungunan da za su taimaka musu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so. Da Trump ya zo, sai ya hana ɗaukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji, to amma ya bar waɗanda ya tarar da su. Yau na soke hanin mai nuna wariya ga waɗanda suka canza jinsin halittarsu cewar kar su shiga aikin soji. Abu ne mai sauki, Amurka ta fi samun kariya idan aka bar duk wani mai iya aiki ma ƙasa ya yi gaba gadi kuma da alfahari, a cewar Biden a saƙonsa na Twitter. Wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗi jiya Litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Sufeto General Michael Horowitz ya ce zai yi nazarin taki-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a, amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati. Tsohon Attorney General ɗin Amurka William Barr, wanda ya jagoranci ma'aikatar ta shari'a gabanin barin aiki wata guda da ya gabata, ya ce ma'aikatar bata gama guɗi masu yawan da ka iya kaiwa ga wani sakamako daban na zaben ba saɓanin nasarar Biden. Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta kullo da wata manhaja ta yaki da labaran ƙarya. Manhajar mai suna Birdwatch wadda aka kirkiro da zummar an karar da sauran masu amfani da kafar ta Twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa a kansu. A maimakon a shafe sakon Twitter da ake da shakku a kai ko kuma a makala masa inkiya na gargadi, masu amfani da Twitter din na iya makalla bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin sakon, a cewar wata sanarwar da aka yi a shafin yanar gizo na kafar ta Twitter. A yanzu kan masu amfani da Twitter ba za su iya ganin sakon bayanin da aka kafa din ba, saboda har yanzu ma hajar tana matakin haɓaka ta yadda wasu mutane kalilan ne da ake gujin da su a Amurka za su iya gani. Sannan a hankali kamfanin na Twitter zai sa kowa da kowa ya iya gani. A ƙarshe, babbar jami'a a hukumar kula da muryar Amurka da sauran kafafen yaɗa labaran gwamnatin Amurka ta sauke shugabannin Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia da kafar labarai mai kula da yankin gabas ta tsakiya ko Middle East Broadcasting Network ta maye su da tsaffin shugabannin.
Toma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda a yanzu haka mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na cikin wani hali na zaman ɗaɗɗar, waɗanda ke hana idanuwansu barci sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami. Al'ummomin waɗannan jihohin sun buƙaci da kai musu ɗoki tare da kira na kafa 'yan sintiri na unguwanni. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihohin na Adamawa da Taraba, Ibrahim Abdulaziz, ya samu zantawa da mazauna waɗannan jihohin biyu ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
A yanzu haka mun kai ga anguwanninmu, ba za mu iya yin bacci da daddare ba, mun muke gadin kayukanmu da kayukanmu. Kwanan nan ma bai kai sati biyu ba a Jambutu Asarok na akwai wanda suka shiga aka ɗauki TV, da yara sun kai 30 suka zo. Suka yi kilin suka shiga anguwan da suka kwakwashe TV da waya haka nan na mutane suka ɗauka. Kaga duk wannan rashin tsaro ne gaskiya ya kawo wannan abu.
Haka kuma amma kullum jami'an tsaro suna cewa suna nasu kokari. Jami'an tsaro sai karanci ne ko kuma matsalolin da suka yawa?
To matsaloli suka yi ko kuma sun yi garanci, amma matsalar yana ta gaskiya in sha bindire jami'in tsaro ba za ka ganci a cikin gari ba, shi ma nemi inda zai buya ya zanna. Dai mutane ku mutane anguwa ko ɗan banga, in a ɗan dama-dama kenan, in kun yi komi na ɗan banga.
Yanzu mai kai su gwamnati su yi?
To a taimaka mana, a kawo mana ɗauki gaskiya shi ne abin da muke buƙatar gwamnati ta yi mana.
Ko za ka yi tuna me ya faru da kai?
To gaskiya kusan sau biyu a cikin mako biyu. Na ɗaya an cire mun waya, na biyu kuma har gida aka je aka cire mun waya da TV da duk wani kayan kallo a falona. So mutane ne yanzu gari, sai dai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu babban matsalar da muke da shi shine daga kai asalin barawo ko kuma irin masu fisgen waya ofishin 'yan sanda, gara ka je ka kama wani wanda kila barawon akuya ne ko kuma wanda kwata-kwata satan ma zarginsa ake.
Kamar kuya kuke fama yanzu da wannan matsalar tsaro, a wasu wuraren ana kwana idanuwa a gode, ku fa yaya lamarin yake?
Gaskiya tun ran da aka ce mun ga wannan abun ya faru da ni, da aka ciccire mun kayana ban sake nunsawa ba. In dare yayi to da rana nake bacci, in dare yayi haka za mu shiga anguwa muna yawo, saboda yanzu tsaron sai dai kai ka bawa kanka. Gaskiya muna buƙatar hukumomi da su zama na masu yawo a cikin gari cikin dare, saboda su gano irin wannan. Don maganar da nake maka, an min sata a gida na ranar Asabar, Lahadi sun shiga gida anguwan, Litinin sun shiga gida anguwan, Talata sun shiga gida anguwan, har ranar Laraba sun shiga gida anguwan. Kaga da akwai hukumomi masu sintiri da daddare da haka ba zai faru.
Su kuma jama'a wanne gudunmawa ya kamata su bada?
Eto jama'a ya kamata, kamar yadda muke yanzu muna fita da kanmu, mu magidanta da ke unguwar, da daddare muna ɗan zaga gari, haka muna ganin halin da ake ciki. Babbar matsalar ita ce wani ya san barayin anguwa sai ya ɓoye. So muna buƙatar mutanen da suka san irin waɗannan baragurbi a cikin al'umma ya kamata su tona musu asiri, saboda da zaran an san wannan barawo ne, gobe ba zai sake ba.
Tala shi gafata na ya matsalar tsaron ke shafan ku?
Gaskiya matsalar tsaro muna fama da ita, kamar yanayin da mutum ba zai yawo da daddare ba, sai dai yana cikin ɗarɗar da taka tsantsan. Musamman
tsoron menene yasa ba za ka yawo ba?
Akwai samari matasa wanda ba su da sana'ar yi, kullum suna nan cikin keke napep, kwace waya a sare ka, a kwace abun hannunka, a shiga gidajenku da sauran.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda ake shirin kaddamar da yakin neman zabi a ƙarshen wannan makon, wasu 'yan siyasar ƙasar sun buƙaci da mahukuntan ƙasar da su ɗauki mataki na sa ido domin tantance adadin kuɗaɗen da jam'iyyun siyasar ƙasar ke kashewa da sunan yakin neman zabe, domin kaucewa amfani da kuɗaɗen da doka ba ta aminta da su ba a irin wannan tafiyar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin wani ɗan siyasar ƙasar mai suna Sumaila Ahmadu a hirarsu da Suleiman Muni Barma a Yamai.
In ka duba shi yanayin siyasar ta kanshi, a yana da ba da tsoro, ya ce mutum ɗaya tak ya cire kuɗin da suka kai miliyan 100, miliyan 200 ko 400 ya zuba a cikin yanayi na siyasa. Shi wanda zai zuba wannan kuɗin ba a binciken ina ya samu kuɗin, sannan su kuɗin da ya bada na gudunmawa ba a tunanin saboda me ya bada ko kuma wani guri yake so cimma. Ka ga nan wurin wani abu ne, abun dubawa ne a nan wurin, abu ne wanda yake kasashen duniya da dama ba su yarda da shi ba, saboda an karu akwai kasashen da ai adadin kuɗin da ake kashewa a siyasar ma doka ta kayyade. To nan wurin ka ga wani abu ne wanda ya kamata hankali ya aiki a ciki. Yau kurin haka kurin mutum ya zo ya dunkule kuɗi miliyan 500, miliyan 600 ya ce ya zuba gudunmawa a cikin tahiyar siyasa, ba a san ba me ya sai ko kuma dan me ya bada. A ya ga muna da likitoci, muna da matsaloli na makarantu, ina wani dan kasuwa wanda ya taba cire miliyan 100 ya bada dan a yi boko, ai ka ga babu. To a ga nan ma wani abu ne wanda ake ya kamata a duba a ga yadda za a doki mataki bisa wannan abu.
Wannan na nufin kenan akwai bukatar a sa ido a game da yadda jam'iyyun siyasa ke yakin zaben su kenan, kan maganar kuɗaɗen da suke kashewa.
Ina zuwa yo manomi ko makiyayi ko kuma wani mai sayar da wa'aki ko mai sayar da hatsi zai iya cire kuɗin da suka kai miliyan 400 ya bada a cikin tahiyar siyasa. Ka duba ka gani, ayin hankali ya aiki mana nan wurin, ya kamata hankali ya aiki su mahukunta a huda sarai a duba a bincika a gani a ga wacce doka za a dora bisa irin wannan al'amarin, ko kuma shi wanda ya amshi irin wannan kuɗin, ko kuma shi wanda ya kai irin wannan kuɗin, nan ne ya kamata a duba. Ni dai ban yarda ba haka kawai a ce dan kasuwa mai saye da saidawa ya cire kuɗin da suka kai miliyan 500 ya zuba a cikin tahiyar siyasa, a ce ma dan kasuwa ne mai kasa kaya ya saida, wannan zance ne daban. In aka kewa aka kewa sai an samu mota matsala ko kuma wani guri wanda zai bai ma kasan nan kyau. Wannan haka ne ra'ayina ne, na riga na hudi, kuma haka ne ban yarda da su ba irin wannan kuɗaɗen, saboda in aka bi su a hankali za a ga akwai ta munuwa daban ta boye.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda ma'aikatar ciniki da masana'antun ƙasar ta bijiro da wani mataki na taimakawa manoma wajen haɗa kayayyakin da ake nema a ƙasashen waje, musamman ma na amfanin gona da ake nomawa a arewacin ƙasar, domin samun kuɗaɗen da za a tallafa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. A wata hira ta musamman da babban sakatare a ma'aikatar ta ciniki da masana'antu Dr. Sani Gwarzo, ya bayyana wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda cewa sun riga sun raba manoma a gida-gida a cikin ƙungiyoyi, kuma tuni aka fara samun nasara. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Mun fara la'akari da yawanci yadda kamfanoni suke tafiya a Najeriya, inda muke da babbar matsala shi da yawanci arewacin Najeriya da zan sake dawowa. Mai kamfani ya zo ya ce kamfanin wani and sons da ni sai ƴaƴana, to irin wannan kamfanin baya kaiwa. Daga ran da ya mutu ƴaƴansa ba su yi rigewa ba, saboda tayu bai ba su wannan ilimin ba, ko tayu kansu ba a haɗe yake ba. Amma duk kamfanin da wani zai zo bare, wani idan bare da bare suka haɗu suke kamfani, an fi samun cigaba, domin kowa yana yi juna hatara, kowa yana yi juna ingiza, kai abinda ban iya baka koya min, abinda kuma na san zaka zarbe in ja maka linzami hannun jari, ya fi ƙawarawa kamfani tsawon rai. Sannan ko da mutum ɗaya ya mutu za a ci gaba da aiwatar da wannan kamfani. Na biyu, tsarin rabon gadonmu yana da kyau, yana kuma da adalci, kuma yana da kyau a gaggauta rabon gado idan mutum ya mutu. Amma muna kira ga malamai, idan aka samu kamfani wanda mutum ya mutu ya bar kamfani, to kada a ce za a rubuza kamfanin nan a raba gadonsa, a ci gaba da a mai da shi ya zama hannun jari, a raba musu hannun jarin su magada. Zai fi taimakawa al'umma ta hanyar da an bi umarnin Allah da manzansa, sannan an kuma raya kamfanin ya ci gaba da bada dukiya da arziki da yalwa ga wannan iyalin mamaci, kuma ya ci gaba da ɗaukar ma'aikata da wanzar da arziki a wannan garin da aka samu wannan kamfani.
Wayannan bayanan da kai a gwamnatance ne, wayannan matakai kuke dauka na tabbatar da cewa sun dore koda bayan wannan mulki?
To, abinda muke yi kamar yadda kika gani, kowane kayan masarufi muna kafa masa kungiya, ba kuma mu muke kafa kungiyar, muna yekuwa mu ce ina masu sana'ar noma, safara, ciniki, fitarwa da kuma da dukkan abin da ya shafi abu kaza, misali tattasai ko gero, ku zo ku kafa kungiya. Sai su zo nan, muna da ofishi da muke kira Federated Association of Commodities, wato FACAD, kungiya haɗaɗɗiya ta ƙasa baki ɗaya ta kayayyakin masarufi. Sai mu ce ku je ku zauna da masu yin gero, koya musu yin sana'a in kungiya. To, in suka koya musu yin wannan kungiya, su kuma za su kafa kungiyar nan, mu ba su tallafi, su je su kafa ta ƙasa, sannan su je su kafa ta jihohi, sannan su kafa ta local government, kai wasu ma suna yin ta har ƙasa-ƙasa, sai an kai ta kasuwanni. To, wannan yana wanzar da ci gaban da muka riga muka kirkira.
Akwai matakan da kuke ɗauka domin waɗannan mutane da kuke nuna ma hanya su taka rawa wajen tabbatar da yaduwar shirin?
Idan muka kafa wannan kungiyoyi, sai mu daura musu alhakin su za su rinka yi bi suna yekuwa, su za su rinka bi suna tattaro al'umma, sannan muna sa ido a bayan su. Me kuka yi? Kun yi alkawarin nan da shekara goma za ku canja Najeriya daga ƙasa mai dogaro da fitar da riɗi, misali, zuwa ƙasa mai sarrafa riɗi kafin a fitar da shi.
To, karfa shafa, muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar, suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin Kowa Bar Gida.
Kowa ya bar gida, gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa, a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe.
Yanzu barin barbakon namu ya gabatar da kansa.
Sunana da Yunusa Muhammad Sani Abubakar, kuma ni dan kasar Niger ne, amma yanzu ina rayuwa a nan ga America kamar yadda kuka ce.
To, Malam Yunusa, za ka iya ce mu daga ina ka hito a Niger?
To, daga Niger da na hito ne daga jihar ta Dosso, Dogon Dutse, ni na can ne cikin Niger.
To, kaɗan ba mu albarkacin bakin ka akan yadda iso na Amurka, ka faɗa mana kaɗan ya kai ka baro Niger?
To, na yi karatu ne daga Niger da na yankin harshen Larabci da Faransanci, hadai daga can kuma na wuce kuma ne je kasan Misira a Kahira, babban birnin Misira can, kuma na ci gaba da karatu wanda an yi da jami'a a can, na yi da jami'a na wani jami'a na kiran shi Al-Azhar a can Misira.
Ka yi jami'a a Nijar koko dai ka yi sakandare ne kawai?
Na yi sakandare a Nijar a wani makaranta na Libya, na kyan Libya da suka yi da Larabci, ana a ce mishi Madrasatul Fatihul Arabiya, shi ne ni yi yi Nijar kamin in je a Misira, don kudin je Masar kuma sai ni.
To, ya kai ka samu taimako zuwa a Masar, an taimaka maka ne koko gwamnatin Nijar ta tura ka domin ka je can ka yi karatu?
To, zuwa karatu kamar irin kusan a Masar suna ba da dakita da French Bruce na karatu
da kai je Masar. To, kai karatun jami'a ka fara koko sai da kai secondary kuma?
A, sai da ni kamar shekara ɗaya na koyon yare na Larabci, sannan kuma shiga secondary, sannan mu ci gaba. Ko da yake ma banda wannan ma na ɗan yi wasu karance-karance daban wanda ba na wannan mai fanni na Larabci ba a Masar.
Me ka karanta a jami'a?
Kamar islami ce law, kamar shari'a na musulunci da kuma shari'a a jami'an da ni da ke wanda ni kamar yanki biyu ne ke da koyi, akwai karanta shari'a na musulunci da kuma shari'a wanda muke kira droit de France. ko kuma law da English don su ne wanda jami'in suke biyu su ne karanta a cikin jami'a din
a shari'ar kanun ku
shari'ar kanun da registration da da French
kina shekara nawa kai kana karatun shari'a can shekara
shekara biyar ne da jami'a ne amma da yake taron wannan nayi na gani jama'a sun biki nayi hanika jami'a nayi karanci karanci
kina ka kammala ya ka kammala jami'a sai ka kammala ka samu degree sannan ka baro masar
eh sai na samu degree ma ana dan tsaya can na fara aiki eh ina aiki ne bayan degree din sai ina bar masar
to a can kuna samu kuna aiki ko ku makaranta kawai ne kuke yi
ana aiki wani lokaci kaman ya danganga mutum ya ne experience ɗin shi yake don kawai wannan ne ke zai ba mutum dama ya samu aiki ko kuma mutum ya yi kanshi aiki na kanshi irin kaman business tsakanin yin matsalolin da Niger ko kuma wasu wurare ko kuma aiki cikin wasu irin wurare haka bari na abin na misir ko kuma wasu ƙasashe da suke halin masana ganga da cikin irin wannan da yi ne muke yi a bana.
A can ɗan Niger kuna da yawa a Masar?
A lokacin da ne yake can ni bar amma dai wanda ke sunayen suke rubuce a wuri na ambasi namu na kusan dai 200-300 ne ɗan Niger da wanda yake karatu da wanda sun yi da karatu kuma da wanda su kuma suna ba karatu suke ba haka da 300 da ya kuma 200-300.
Kuma maza da mata ne kuku?
Maza da mata, maza da mata da kuma wasu masu yalai wasu da sun yi aure da yalai da komi da fami da komi da komi haka da.
Kasashen zance kamar Nigeria su Kamaru su Chad su masu na ɗalibai a can kuma kuna hulɗa da juna kuna ganin juna?
Eh duka akwai da yake akwai ba ma wannan kasa su kaɗai ba duka da yake a wannan da karatu kusan akwai kasa 92 ke da kwai kuma da yake duka ana hulɗa da juna akwai na da kuka ce na Afirka kuma akwai wanda ma ba na Afirka ɗin ba.
Yanzu kamar in mutum yana sauraron ka a Niger, Najeriya kamar da Chad wanda bai da ƙarfi bai da ɗallafi da zai iya kai shi a Masar ya je karatu yana so ya je karatu da kansa wace shawara zaka ba shi ya kamata ya yi idan yana da
zuwa karatu Masar kamar bai da wani wahala gurin ba kamar sauran kasashe ne ba da yake ma ana da wannan kasashen da kuma ko da yaushe ma suna aika burus to masalkin gwamnati na Masar yana aika wani ko kuma ce jami'a din ta Al-Azhar ko da suna aika ma wannan kasashe ko ce shekara ga mutanen da suke so su zo to kun banda wannan ma zuwa karatu ne mutum zai samu kaman visa na zuwa karatu bai da wani wahala kwarai.
Kunji Yunus na asalin kasar Niger mazaunin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa ya bar gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai.
To madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin sharidin Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana ta bidiyo a ƙarshen makon jiya ya jaddada aniyar jan damarar samar da allurar rigakafin cutar corona domin al'ummomin kasashen yankin. Jaridar ta ambato shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana cewa takwarorinsa lokaci yayi da kasashen yankin ECOWAS za su dauki matakan kirkiro da allurar rigakafin cutar COVID-19 da kansu domin tunkarar zagaye na biyu na wannan annoba wacce alamu ke nunin tana da matukar hadari ga kasashen Afirka ta yamma. Jaridar AIR-INFO na cewa wani jirgin sama maras matuki ya fadi a ƙauyen Tigidan Adgak da ke da'irar Engel ta yankin Agadez a ƙarshen mako. Kwada yake bata bayyana ƙasar da ta mallaki jirgin ba, jaridar ta ce alamu na nunin bayan da ya fado ya yi tafiya mai tsawo a ƙas inda ya kakkarya bishiyoyi da dama kafin ya samu wurin danganewa. Rahotanni sun ce 'yan ganin kwaf na ta kwarara a yanzu haka daga kowace kusurwa zuwa wurin da jirgin ya fadi don kashe kwarkwatar idanunsu, abinda AIR-INFO ta ce yana bukatar takatsantsan. Jaridar Niya-INFO na cewa zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafe. Lokaci ne da ya kamata 'yan Niger su nutsu domin tantance dan takarar da ya cancanci su baiwa ƙuri'a ta yadda za a kauce wa fuskantar tankiyar siyasa a gaba. Jaridar ta ce a halin yanzu PNDS tarayya da ƙawayenta na da yawan kujerun wakilcin da ke ba su rinjaye a majalisar dokokin ƙasa. Jaridar L'Eclosion ta ce matakin kewaye alkur'ani mai tsarki da 'yan adawa suka ɗauka a jajibirin zaben 27 ga watan Disamban 2020 da nufin hana satar ƙuri'u a ranar zaɓe ya hana wa hukumomi walwala sakamakon lura da yadda abin ya yi tasiri a kawunan jama'a. Jaridar ta ce a yanzu haka hukumomi ta hanyar ministan cikin gida sun kaddamar da shirin farautar duk wanda aka kama da yunkurin amfani da matakin na akan laya a yayin zagaye na biyun da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu, saboda a cewarsu al'ada ce da ta saba wa doka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A cikin 'yan shekaru da suka shuɗe, buƙatar duniya ta abincin teku na ƙaruwa cikin gaggawa fiye da ƙaruwar al'umma. Wannan ya samo asali ne daga yawan kamun kifi, musamman a wasu ƙananan ruwa. Amma kuma yayin da sabon kifi ya yi wahala sakamakon hakan, masunta suna tafiya mai nisa a kan teku kafin su kama kifi. Irin wannan tafiya mai nisa tana haifar da kashe makudan kuɗaɗe wurin sayan man injin kamun kifin da kuma biyan ma'aikata, har ma wasu 'yan bata gari kan bi barauniyar hanya domin samun ƙazamiyar riba. Hanya ɗaya ta rage kashe kuɗaɗe ita ce dogara da waɗanda ake tilastawa ƙwadago. Sashin su ya gaji harkar safarar mutane mafi muni, a cewar wani sabon rahoto akan safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku na haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar kula da yanayin teku da sararin sama wanda majalisar dokokin Amurka ta gabatar. Ana kallon aikin mai tattare da haɗari, kana sautari ana amfani da waɗanda ba su da ƙwarewa da baƙin haure da ma'aikatar da ake iya korinsa ko da yaushe da marasa galihu da aka yi safarar su wurin yin wannan aikin. Ana iya ɓoye wannan mugun aiki a cikin sauƙi, saboda sana'ar su ana yin ta ne a keɓance. Jiragen ruwan masuntan kan kwashe watanni ko shekaru a kan teku. Hakan na iya sa waɗanda aka tilasta su aiki a cikin jirgin ruwan ba su iya gudu ko kuma ba su iya kai labarin musgunawa da ake musu. Mutane da aka yi safara da su sautari ana cin zarafinsu tare da taɓa lafiyarsu, wanda a wani lokaci yakan yi sanadiyar mutuwarsu, kamar aiki na lokaci mai yawa da yanayin rayuwa mara inganci da kuma rashin biyan kuɗin aiki da ma satar albashi. An fi yawan samun tilasta ƙwadago a masana'antar su a ƙasashe masu fama da rashin zaman lafiya sakamakon siyasa, masu rauni wurin dokokin kare 'yancin fararen hula da 'yancin ma'aikata da tsananin cin hanci da rashawa da miyagun ayyuka da tashin hankali da matalauci. A don haka rahoton ya bada shawarwari cewa Amurka za ta aiwatar da wasu matakai guda huɗu na yaƙi da waɗannan miyagun ayyuka. Da farko, dole ne Amurka ta shirya babban matakin mai da martani na gwamnati da yaƙi da safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku a cikin gida da ma ƙasar waje. Na biyu, Amurka za ta inganta ta kuma taimakawa ƙoƙarin yaƙi da safarar bil'adama a ƙasashe da suke da matsalolin tilastawa mutane aikin ƙwadago a masana'antarsu. Na uku, Amurka za ta inganta kana ta taimakawa ƙoƙarin bibiyar wannan abu a kuma tattauna da sashen masuntan da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu masu ruwa da tsaki. A ƙarshe, wajibi ne a ɗora a kan abin da aka gina, kana a ƙarfafa ƙoƙarin da ma'aikatan harkokin wajen Amurka da hukumar kula da yanayin teku da sararin sama na magance safarar ɗan adam a kafar samar da abincin teku. Yaƙi da safarar ɗan adam a kafar samar da abincin teku wani kare 'yancin bil'adama ne mai muhimmanci, kana muhimmin abu ne ga manufofin harkokin wajen Amurka. Sabon rahoton wani mataki ne mai muhimmanci wurin inganta da kuma shirya ƙoƙarin Amurka wurin yaƙi da safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan Benin Yamai.